Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16.60 masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan hantsi na ranar Litini 25 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani game da zaben gwamnan jihar Kano da kuma ƙarshen wani tsokaci kan zaben na Kano. Za kuma mu kada jamhuriyar Niger inda za a ji cewa an fara bikin makiyaya na shekara-shekara na ƙasa baki ɗaya a jihar Tawa. Za kuma a ji shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu dai daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu bayanai da babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabansa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Amma dangane da ko shugaba Trump ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na Mueller ke yi, ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba. A jiya Lahadi babban Attorney General ɗin ya fitar da kanun rahoton na Mueller da aka jima ana jiran sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ya haɗa kai da Rasha domin ta taimaka mai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutum 700. Sama da mutum 400 sun rasu ne a Mozambique, inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane. Ministan ƙasa da muhalli a Mozambique, Celso Correa, ya ce har yanzu ana cikin wani mawuyacin hali amma ana samun sauki. Ya ƙara da cewa akwai aƙalla mutane 1,500 da ke saman rufin gidajensu da bishiyoyi waɗanda suke so a ceto su, sannan kusan mutum 89,000 sun koma sansanin 'yan gudun hijira. Baya ga ƙasar Mozambique akwai ƙasashen Zimbabwe da Malawi da su ma suke ƙoƙarin farfaɗowa daga wannan mummunar guguwar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Al'ummar ƙasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na koma turbar demokuraɗiyya. Ke dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya tsara domin ya ƙara kaneneye shugabancin ƙasar da ƙarfin iri na mulkin soja. Sakamakon zaben da aka samu daga bayanai kan yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu sun nuna cewa jam'iyyar tsohon Prime Minister Takashin Shinawatra ta Phiu Thai na ta ƙara rawar gani. Amma sakamakon zaben da aka fara fitarwa a jiya Lahadi ya nuna cewa jam'iyyar Palang Pracharata mai samun goyon bayan sojojin ƙasar ce ta ke kan gaba. Akwai ikirarin cewa an yi ta sayan ƙuri'u a zaben, amma da farko ba a samu ƙorafe-ƙorafe da dama ba, musamman daga ƙasashen Australia, Canada, Amurka da mambobi 10 na ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya da suka saka ido a kan zaben. Dakarun SDF da Amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe saƙo-saƙo a wani sabon yanki da aka ƙwato daga ƙungiyar IS a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan da sun bayyana kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS da suka ayyana a matsayin daularsu. Game yadda Amurka ke wa jagoranci da suke gwabza faɗa da ƙungiyar IS ta ce nakarun SDF sun aiki don gano raguwar mayakan da suka ɓuya waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar IS ta ɓoye. A daren da aka kai samaman an yi ta ruwan bama-bamai a tunga ta ƙarshe da ƙungiyar IS take rike da shi, yayin da makamai da ake ta harbawa suka sa sararin samaniya ya yi haske a ƙauyen Bagahus da ke arewa maso gabashin Siriya. masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutum 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace a yammacin gabar tekun Norway kafin a sake ta da injin din jirgin a jiya Lahadi, inda daga baya kuma ya samu rakiyar wasu jiragen ruwa guda uku har zuwa tashar jiragen ruwa ta Molde da ke kusa. Mutane 20 suka samu raunuka a cikin rudanin da ya biyo bayan matsalar da jirgin ruwan mai suna Bikin Sky ya samu lokacin da ya yi ta tangadi cikin igiyar ruwa da wani sa'in ya yi ta tashi a igiyar ruwan mai karfin 8.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai, bayan zagaye na biyu na zaben gwamnan jihar Kano, an ayyana gwamnan Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda ya ci zaben. To dazun nan abokin aiki na Mahmud Lalu ya tuntubi wakiliyar Mubaraka Bashir dan jin yadda aka kwana zuwa safiyar yau din nan, sai ta ce
tunda aka sanar da zaɓe, al'ummar jihar Kano suka kashe biyu, wasu suna farin ciki mafi yawa kuma wasu ba sa farin ciki. Yawanci matasa ne suke ganin kamar ba a yi musu abin da suke bukata ba, kamar a harka a zaɓen an ɗanye abin da suke tunanin su a nasu tunanin cewa ba a yi adalci ba, tunda a wasu yankuna an ɗanye ɗan hargitsi da yake an sanya jami'an tsaro da dama tun ana gobe zaɓe har ranar zaɓe. Ko da sun so sayar ana kwantar da hargitsin, matasa da dama sun ga kamar ba a musu adalci ba.
Kamar ya aka waye gari yau Litinin a birnin na Kano?
To gashi dai an waye gari lafiya lau, ka ga da ake da wani abu da tuni za ka ga an sanya dokan hana fita. To tun dai da aka sanar da zaɓe ba a hana zirga-zirga ba, tun jiya mutane suna zirga-zirga, duk da dai cewa ba kamar yadda aka saba ba, da dama ba su fita ba, wataƙila suna fargaban abin da ka je ya zo. Amma dai gaskiya lafiya lau muke a jihar Kano, har jiya dai akwai jami'an tsaro. To dai gaskiya lafiya lau komai, ba wata matsala, kuma akwai tsaro, cikakken tsaro.
Ban sani ba ko za ki bada ƙarin bayani kan matakin da jam'iyyar adawa ta PDP ta ce za ta ɗauka dangane da wannan sakamakon zaɓe.
Ka san a ranar da ake zaben da aka dan samu hargitsi a wasu yankuna na ƙaramar hukumar Nasarawa, sun kira tattaunawa da 'yan jarida na gaggawa inda suke buƙatar hukumar zaɓe da ta dakatar da zaben saboda ɗan hargitsi da aka yi, suna tunanin kamar ba a yi musu adalci ba da sauransu. To har dai kawo yanzu ba mu ji sun ce komai ba, ko za su garzaya kotu ko aka san haka.
To Baraka Bashir kenan wakiliyarmu da halin da ake ciki a jihar Kano bayan sanar da sakamakon zaɓe a zagaye na biyu. Har yanzu dai kan wannan batu na zaɓen na jihar Kano, ɗazun nan a shirinmu na asuba wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da kuma siyasa da ke zaune a nan Amurka, Dr. Ali Sufiyanu Mai Biyar, ya fara tsokaci wanda zai kammala yanzu, kuma zai dora ne daga inda yake ba da shawara da cewa
shugabancin nan na ɗan lokaci ne ƙalilan, ko ba haka ba, matawun ƙalil, ɗan ƙanƙanin lokaci ne ita kanta rayuwar gaba ɗaya. Kuma a matsayinka na shugaba, ka sani Allah zai tsaye da kai a gabansa ranar alkiyama ya tambaye ka a bisa al'ummar da ka jagoranta, ka yi musu adalci kuma ka jagorance su cikin amana da sauransu.
Wato ma'ana idan ana samun matsala kusan a ko'ina a duniya a demokaradiyyance, shin ya za a ce Kano tunda su ma mutane ne, yan adam ne, ba za a samu matsala nan da can ba?
Ba ina ce maka ba za a samu matsala nan da can ba, za a samu. Kamar misali na baka zaben farko da aka yi na gwamnoni, ai a ƙarshensa an samu matsala ko a jihar Kano, kuma wanda wannan matsalar aka yi gaggawa aka magance ta, kuma kowa ya gamsu an magance ta, ai ana samun kurakurai a duka zaɓuɓɓuka ɗin.
To doctor, tunda ike duk ma abin da ya faru ya riga ya faru, wasu za su ce makomar talaka shi ya kamata yanzu a sa gaba, shin a mecece shawarar ka misali ga wanda bai nasara ba da kuma wanda yi nasara?
To shawara ga duk wanda ba su yi nasara ba a inda suke ganin an yi zaɓuɓɓuka ba a yi adalci ba, shawara ta shine su tafi kotu da aka ware domin sauraron ƙararraki, kuma su kotuna ya zamanto cewa sun duba Allah sun yi adalci a bisa ayyukan da za a zo musu da shi na ƙararraki. Inda aka zama cewa an zalunci wani shi ya ci zaɓe, to a ɗau zaɓensa a bashi a miƙa masa. Inda kuma ake ganin cewa ba shi ya ci zaɓe ba, to kotu ta yi ikonta ta nuna wa mutum kuskure, domin shi kuma wanda bai samu nasara ba in aka je kotu, to dama babu abin da mutum zai yi illa ya tara zaɓe na gaba. Waɗanda aka ayyana su a matsayin su suka yi nasara, shawara ta gare su shine su zama masu adalci musamman ga waɗanda ba su zaɓe su ba. Kada ka ce kai waɗannan ba su zaɓe ni ba, waɗannan ne suka zaɓe ni, su ne mutane su ne nawa, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata ka rungumi kowa.
Dr. Alimai Biyar kenan ke tsokaci kan zaben jihar Kano. Yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda aka kaddamar da bukin shekara-shekara na makiyaya. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Ministan da ke kula da sha'anin kiwon lafiyar dabbobi Muhammad Bushar a ƙarƙashin ofishin ministan ƙasa mai kula da noma ne ya jagoranci bikin sallar makiyaya a garin Bangi a cikin gundumar Madawa a cikin jihar Tawa. Na tambayi ministan, shin menene gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta yi domin ƙarfafa wannan sallar makiyaya Hotungu ta Bangi a shekaru masu zuwa?
Lalle hukuma ta dauke shi da adresha wannan abun da ake cikin bangin nan Hotungu, paske ka gani yau ni na shekara wanda ya wuce nan nazo, kuma yau ministeri da yawa da deputy sun zo. Kowani shekara important shi ke dauka, kuma hukuma ta yi abun da ta yi busa organization busa partner kin ta kawo gudunmuwa.
Gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman da halarci bikin ya bayyana mini irin hikimomin da makiyayan ke nunawa.
Ya zama yi mu al'ada kowane shekara a wannan lokacin ake wannan buki.
Shi ko Malam Ahmadu Halilu Taro, shugaban kungiyar makiyaya ta jamhuriyar Nijar AREN, ya yi mini bayani game da koke-koken da makiyaya ke fama da su.
Abin da kukan makiyaya, ka san makiyayi abin da ya fi so na farko ya samu ya yi rayuwa mai kyau. Menene rayuwar makiyayi mai kyau? Ya samu burtali, ya samu inda ya zamna, ya samu ruwa, ya samu abinci na dabbobin shi.
Sallar ta makiyaya ta Hotungu ta Bangi a jamhuriyar Nijar ta bana ta samu halartar ministan ruwa Isuhu Katambe, banda ministan kiwon dabbobi da tawagar 'yan majalisun dokoki na ƙasa da gwamnan jihar Tawa da sarakunan gargajiya, abinda ma ya sa sarkin Fulanin Bangi yin godiya.
Halin ciki da gare ni, Allah gwada mini shekara ta dawo, kuma na gawa da sallar ta yi ta hita bara.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bangi a jamhuriyar Nijar.
To a gaida na Kwanni, kafin mu ci gaba a saurari dan Kwai Romana. To Allah ya ji kan dan Kwairo. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Mahmud Ibrahim Kwari ya kawo mana maimaicin shirin Darashin Tai.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe ta hanya mai kyau.
Masu rare, assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar shirin.
Ka kashe ta hanya mai kyau.
madalla. Masu saurare yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya galaba a zaben da ya gudana a ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN na cikin jerin kungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan kungiyar ke sarrafawa, haka zalika kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan Najeriya. Alhaji Sani Hussein Sale Birnin Kudu shi ne shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano.
An yi zaɓe an gama lafiya kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata. A yi zaɓe cikin lafiya, cikin kwanciyar hankali, a gama cikin kwanciyar hankali. To abin da zan fara cewa shi ne wannan nasara ba wai ta Muhammadu Buhari ba ce, zan sanar shugaban ƙasa, nasara ce ta mu gaba ɗaya. Saboda musamman mu a ɓangare da shafi masana'antu ba abin da yake buƙata kamar abin da ake cewa stability. Wato a samu ci gaba da al'amura, saboda inda ka samu canjin daidaituwa, idan ka samu canjin gwamnati yawanci sai ka ga an samu duk irin niyyar take da gwamnati mai shugowa take da shi, sai ka ga sai an samu tsaukowa na abubuwa da yawa. To kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu muna tunanin za ta tsaya ta duba na basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara, wanne ne ta fara wanda yake daidai, ta ci gaba da yi ta dora akan wanda take ganin ba ta daidai ba a nan a baya, dan ta ga kuma yanda za a dora don a samu ci gaba.
To ku menene babban burin ku a wurin gwamnatin misali?
To alhamdulillah babban burin masu masana'antu a arewa wato magana da ake ta infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki, a ce titina, sannan da harka kamar rail nan,
line dogo,
kuma issue kamar na teku haka za a kawo janyo ta arewa. To wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusing anan da shekara, za ta mai da hankali anan a cikin wannan shekara hudun ta ga ta kawo mana su arewa. To ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin yadda za a samu ci gaba da ta bangare da dama, musamman a bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa.
To tunda ka ambata waɗannan abubuwa, wataƙila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu da ko dai muƙarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu, wataƙila ko da alaba a matakin ku na tarayya gaba ɗaya, kun miƙa waɗannan buƙatu da ka ambata?
Wannan gaskiya ne, a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa buƙatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure. To in ka ce harkar wannan abubuwa a kowane ɓangare na ƙasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa, kamar yanzu kaga Lagos, in ka ɗauki Lagos za ka tarar su already suna da ɓangaren jirgi, suna da wanda jirgi ke karawa kamar wato wharf kenan. Yau ba kayan sun zo anan suke dauka suka wire house din su,
jirgin ruwa yazo,
yau jirgin ruwa anan
wani sassa na duniya,
yau anan yake kawo wani kara kaya a dauke mu kuwa. Kaga sai dauko shi daga nan an yi safarar sa zuwa arewa. Safaran nan da kake gani an yi ne da dama, kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi makudai akan wannan safara. So in za a tsaya a kalli wannan jirgin, harkar jirgin kasar da ya fara, magana ta gaskiya abu ne mai kyau. Ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya dauko mana container mu tun daga Lagos ya kawo ta har Kano, har Yola, har Bauchi, har Sokoto. Me kun kudin da ake kashewa makudai mai daga Lagos akai container zuwa Maiduguri akan bilion 1.5, wataƙila in jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fa kashe maybe 300,000 ko 400,000, kaga an samu sauki. Kuma abin da ake cewa relative security, kamar akwai dan yanayi ba fargaba sosai in jirgin ƙasa ne, kamar za a ɗauko a mota in ka ɗauko kayanka kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai.
Akwai alƙawari ne tsakanin ku da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma ƙarrabansa da suka nemi yaƙin neman zaɓe a kwanakin da suka shuɗe?
To gaskiya wannan ya daga cikin shi ma ƙalubalen da muke fuskanta. Wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai ƙarfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sassa da suka shafi bangarori wanda suke tafiye da kamar tattalin arziki. Yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya
wato renanta ake, kuma sai an zo kusa da kai an ga ya za a taimaka maka wajen wannan renonata. To idan kullun zaka ga bukatar tamu a wani lokaci zaka rubuta, amma ta kan yi wahala ma kafin ta je ga kunnan wanda ya kamata ya dauki mataki akan yin wannan abubuwa. Yanzu kaman ji issue na wannan wutar, wani abu ne wanda yake muna kisan mummuki a arewa, wanda wasu da yawa ba su ne, muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa idan san ranka, amma ba haka bane. In ka kalli yanda wutar nan take, farashin ta da tsakanin Kano, yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola. Wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu, ka tsaya ka rike na kan ma kakka fadi ya fi wahala. To balle duk wanda ya zo sansana yana so ya kawo ya masana'anta anan, duk inda ya leka aka masa lissafi daya biyu juya zai tafi sa ina mu bangare a kasan nan. To mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma, mu muke da matsala ta rashin aikin yi musamman ga matasa. To ya kamata a ce akwai wani synergy tsakanin mu da gwamnati. Yanzu akwai, zan iya bada misali, a Kwarugu da muka je wani gwamna, ba zan faɗi sunansa ba, a ƙasar Kudu muka je ƙasarsa muka yi fact finding,
bincike haka,
je bincike haka. Wallahi wannan gwamnan, ina gaya maka, dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau ƙungiyoyin namu da kamfanin da wannan, sai an zauna da su, me ye matsalar ku, me yake damun ku, ya za a yi, me za a yi. To wallahi in kaga ci gaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku, wallahi za ka mamaki. To amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda za mu yi, ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu ci gaba a guri tara tsiri tare.
Alhaji Sani Hussein, Birnin Kudu kenan, shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Suma ɗan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa. Kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin Najeriya Alhaji Daye Bisalis Sa'adu ya bayyana.
Abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaba, to fatanmu shine zamanto yan kasuwa mun samu sauki fiye da baya abin da muke samu. Kamar yadda muka hadu muka bada goyen bayan mu, muka goya baya wannan gwamnatin ta yi, to muna fatan kasuwa su ji dadi kamar abin da muka gaya mutanen mu su gani a zahiri. Na farko shine dan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya, mu irin kayan mu da muke saidawa na blouse a nan gida, mu samu su da sauki, ko mu ce mu samu canji da sauki, yanda zamu kawo kaya gida da sauki a saida al'umma su same su da sauki. Muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati.
Kamar canji da sauki, kamar ya kake nufi?
Yawwa, kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya. A duk kasashen da zamu fita, abin da ya shafi China, India, Dubai da sauransu, duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su. To haka muke roƙo gwamnati ya zamanto an sauƙaƙa dala ta ƙaroyo ƙasa ga yan kasuwa, yanda za a same ta aje a fita a so kaya da sauki. Kuma abu na biyu da muke ƙara kira ga wannan gwamnati, musamman ma a nan mu jihar Kano ko kuma in ce arewa, a gwamnatin waccan da ta wuce a can baya, kamar in ce zamanin mulkin Obasanjo, kusan ya ƙarfafa ƙarfinsa a Lagos, ya daga wannan darajar iya faɗin Lagos da sauransu, duk wani jirgi da zai iya zuwa Afirka zai shigo Lagos. To muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano ya zamanto mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano, inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano, hakan zai zamanto kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwancin mu na blouse za a ƙara samun sauki a cikin yan kasuwa. Yan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana buƙatar su zo mai da wuri, zai ɗauro su a sama, ko kuma in ma ji ya ɗauro su ta ruwa zai ɗauro su ta sama. Dalilin hakan ne muka bada misalin samar da wannan airport din maida ta zamani, yanda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos. To muna fatan mu ma a maida wannan airport din ta zamani, yanda zamu ji in kaso kaya daga waje, wanda ka doro ta ruwa, wanda ka doro a sama ya zo maka da wuri, kamar yadda muka sani yanzu aka doro kayanka daga China ma, amma zai zo Lagos a ƙasa da kwana 10, mu kuma sai kwana 25 ma bai zo maka jihar Kano ba. To haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wayar al'ummar arewa, musamman ma jihar Kano, a duba iya faɗin Malam Aminu Kano.
To baya ga waɗannan batutuwa, akwai wasu al'amura da kuke ganin cewa tun da an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ku za su daidaita?
Eh, gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati, hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai me kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ya ma da masaniya akan kasuwanci ba a neme shi. Majority yanzu gwamnatin za ta yi sabuwa za a ce da yan kasuwa ka amma ka tambaya wai wani ma bai san ya abubuwan ba. Musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku. Shine wannan abin zai kara kawo kusanci fahimta juna tsakaninmu da gwamnati. E muna kuma fatan hakan yayi a wannan sabon gwamnatin ta Muhammadu Buhari.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Alhaji Sani Husaini Burnin Kudu da kuma Alhaji Dayyabo Salisu Adu sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To gaida na Kwari yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun Najeriya.
Akasarin sharhin jaridun na yau da sun mai da hankali ne akan sakamakon zabuka na cike gurbi na gwamnoni da aka gudanar a jihohin Najeriya akalla guda biyar. A babban labarin ta jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben akan dan takarar jam'iyyar PDP wato Abba Yusuf. Zaben na Kano dai ya fi daukan hankali na jama'ar Najeriya inda dukkanin 'yan takarar guda biyu da kuma magoya bayan su suka ja daga na ganin sun samu nasara a wannan zabe da aka sake gudanarwa a wasu mazabu da ke ƙananan hukumomi 28 daga cikin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar. Ita kuwa a labarin ta jaridar The Punch ta bayyana cewa tsohon shugaban kungiyar dalibai ta Najeriya kuma shugaban wata kungiya mai suna Proda Mr. Daniel Oche ya barke da kuka ne bayan da ya samu labarin cewa gwamna Samuel Otum na jihar Benue ya sake samun nasara a zaben da aka gudanar a jihar. Tsohon shugaban kungiyar daliban na Najeriya dai ya ce dalilinsa na wannan kuka shine tausayawa al'ummar jihar Benue. Ita ma a sharhin ta jaridar The Nation ta ruwaito cewa gwamna Aminu Tambuwal na jihar Sokoto na jam'iyyar PDP shine ya samu nasara akan abokin hamayyarsa na jam'iyyar APC kuma tsohon mataimakin gwamnan na jihar wato Alhaji Ahmad Aliyu. Ita ma a sharhin ta jaridar Daily Post ta ruwaito hukumar zaben Najeriya ne inda ta ayyana gwamnan jihar Plateau na jam'iyyar APC Mr. Simon Lalon a matsayin wanda aka sake zaba ya kasance gwamna a jihar na shekaru hudu. Simon Lalon dai ya samu nasara ne akan sanata Jeremiah Husaini na jam'iyyar PDP. Ita kuwa a sharhin ta jaridar Leadership ta ruwaito wani labari ne da ke nasaba da cutar lasa inda ta ce yanzu haka an sake samun mutane 23 da suka kamu da cutar a Najeriya. Wannan ko ya biyo bayan rahotannin mutuwar akalla mutane 114 ne a wannan shekara da muke ciki. Baban Yashi Primary Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida sai a mana aikin gafara ba za mu samu daman gabatar muku da ra'ayoyin masu sauraron mu ba. Yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman ko shi din ma a takaice.
Wasu bayanai da babban Attorney General din Amurka William Barr ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zaɓensa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutane 700. Sama da mutane 400 sun rasu ne a Mozambique inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun-dubatar mutane.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu nan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.